sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, babban hafsan sojan Amurka Mark Milley da takwaransa na Ukraine sun yi tattaunawa su ta farko fuska da fuska bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine watanni 11 da suka shige. Yan fafatuka a ƙasar Kamaru sun buƙaci ganin ƙarin mata sun shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara da ke cika ƙarshen wannan watan. Kana shugaban ƙasar Congo Felix Tshisekedi ya zargi ƙungiyar M23 da kare alƙawarin da ta ɗauka na ficewa daga yankunan da ta ƙwace a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo.
Toma Dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar hana fasa ƙwaro ta Najeriya ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 a kan hanyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja zuwa Lokoja. Kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Neja ya ce za su yi iya ƙoƙarinsu wajen hana shigar da miyagun ƙwayoyi cikin jama'a.
Wannan lokacin siyasa ne, za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu tabbata cewa miyagun ƙwayoyin nan kar su shiga cikin jama'a. Za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu tabbata mun kwace irin abubuwa daga society.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa yayin da dakarun ƙawancen da ke fafatawa a yankin tafkin Chadi ke ci gaba da kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa akan wuraren mayakan Boko Haram, ana samun ƙarin mayakan da ke miƙa wuya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban hafsan sojan Amurka Mike Milley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin Poland jiya Talata a tattaunawarsu ta farko fuska da fuska, alama da ke nuna yadda kasashen biyu ke ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni 11. Mali, shugaban hafsan hafsoshin tsaron Amurka na Pentagon da babban jami'in soji na Ukraine Valery Zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin sojojin biyu ba su taɓa haɗuwa ba, amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Rasha suka kusa kai cikin Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Taron ya zo ne a daidai lokacin da Amurka da kawayenta na yamma ke ci gaba da jigilar biliyoyin daloli ko kayan yaƙi zuwa ƙasar Ukraine domin kakkaɓe hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama, duk da cewa babu wani ɓangare da ya samu cikakken iko a faɗin da ake yi a yankunan gabashin Ukraine. Duk da yake Amurka ta ƙi tura sojojinta zuwa yaƙi tare da dakarun Ukraine, ta ƙara shiga cikin dabarun yaƙi, inda a baya-bayan nan ta amince da aikawa da bataran makami mai linzami samfurin Patriot zuwa Ukraine tare da horas da sojojin Ukraine a wani sansanin soji da ke Amurka kan yadda ake amfani da shi. Masu fafatuka a ƙasar Kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara ranar 28 ga wannan wata na Janairu. Membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan Kamaru mai kujeru 100 mata. Masu fafatuka na son ganin an ninka wannan sau biyu. Rashin iyayen giji da rashin goyon bayan siyasa na hana mata da yawa tsayawa takara a zaben da za a gudanar a watan Maris. Mata masu fafatuka na ziyartar shugabannin jam'iyyun siyasa a arewacin Kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattawan Kamarun.
Comme vous le savez, le dernier sénatorial qui s'achève là actuellement sur 10 représentants, il n'y avait que
Alissa Domaro tana cikin kungiyar yaki da cin zarafin mata da ƴan mata ta ce biyu ne kawai daga cikin membobin tsohuwar wato tsohuwar majalisa goma da suka fito daga yankin arewa mai nisa na Kamaru. Nagatonsu ta ce tana ziyartar jam'iyyun siyasa da za su fafata a zaben ne domin shaida musu cewa masu fafutuka na son daidaito tsakanin 'yan shekarun nan rabi mata rabi maza. Ta ce abin farin ciki ne cewa mata da yawa da suka yi shiru a baya yanzu suna son su shiga siyasa. Matan ƙasar Kamaru dai sun daɗe suna ƙorafi gabanin zaɓe kan rashin samun mata da dama suna shiga harkokin siyasa. Jiya Talata ƙasar Sin ta ba da rahoton cewa yawan mutanenta ya ragu a shekara ta 2022 karan farko a tarihi, yayin da a gefe ɗaya kuma gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar cewa saurin bunƙasuwar tattalin arzikin ƙasar ya ragu matuƙa a shekarar da ta gabata. Tun ma kafin kawo ƙarshen dabarun ƙasar na ba sani ba sabo a yunkurin daƙile yaduwar COVID-19 da ya janyo asarar rayuka. Raguwar yawan jama'a da koma bayan haɓakar tattalin arziki fiye da yadda ake tsammani ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba ga ƙasar a nan gaba. Matakan da gwamnati ta ɗauka na zaburar da tattalin arziki da kuma ƙaruwar batutuwan al'umma da zarar an daƙile kamuwa da cututtuka COVID na iya haɓakar tattalin arzikin ƙasar cikin sauri a shekara ta 2023. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta kama kunshe-kunshen tabar wiwi 317 a kan hanyar Abuja zuwa Lokoja da kiyasin kudinsu ya haura naira miliyan 20 a cewar shugaban hukumar na yankin. Duk da cewa hukumar bata samu nasarar kama wanda ya dauko kayan ba, ta bayyana jin dadinta akan kama musamman a lokacin nan da ake shirin babban zabe a Najeriya. Ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana.
Hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato custom ta samu nasarar kama tabar wiwi mai nauyin kilo 253.6 akan hanyar Abuja zuwa Lokoja da ke tsakiyar ƙasar. Kontrolan hukumar mai kula da jihohin Niger da Kogi Mr. B. Okadejo ya ce kumusan tabar ta wiwi har guda 317 ne da aka kyasta kudinsu ya kai kimanin naira miliyan 20,605. Hukumar ta kwastam ɗin dai ta ce tana ciki da farin cikin kama wannan wiwi domin kuwa da su ne ake amfani da su wajen kaima 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kudin fansa da kuma 'yan bangar siyasa da ke ɓatar da hankalinsu. Suna tada hankalin jama'a a lokacin yakin neman zaɓe kuma lokacin zaɓen, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
You can imagine if these packages escaped our officers.
Ya ce za ka yi mamaki idan da a ce waɗannan ƙumusa na wiwi sun kubuce ma mutanenmu. To da an yi nasarar kai abin da zai taimaki mutanen da ke aikata miyagun ayyuka kamar satar mutane domin neman kudin fansa da kuma fashi da makami da sauran ayyuka na ta'addanci.
That's why I'm happy that our officers are able to intercept this item.
Hukumar ta kwastam ɗin dai ta ce bata samu nasarar kama wanda ya ɗauko waɗannan kaya ba domin kuwa ya tsere. Kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA a jihar Niger Barista Haruna Kwatishe wanda ya karɓi waɗannan ƙumusa na tabar wiwi daga hannun hukumar ta kwastam ya ce za su yi iyayensu domin hana miyagun ƙwayoyi shiga cikin jama'a musamman a wannan lokaci na siyasa.
Wannan lokacin siyasa ne, za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbata cewa mayagu kwayoyin nan kara su shiga cikin jama'a. Duk wanda suke yin masu togri da me suke yin nan, za mu yi iyakacin kokarinmu mu tabbata mun kwace wannan abubuwa daga society.
Dama dai masana lamuran tsaro na danganta yawaitar ayyukan ta'addanci da yin mu'amala da miyagun kwayoyi da kuma hana shigarsu cikin jama'a zai taimaka wajen shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ma talla a gaida Mustafa Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Fada White House ta fuskanci kakkausar suka a jiya Talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku. Jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗawa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suke yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. A cikin tattaunawar rabin sa'a da manema labarai, mai magana da yawun fada White House Ian Sams bai ba da wani sabon ƙarin bayani da ya bambanta da bayanin da gwamnati ta riga ta bayar dangane da takardun da ba a san adadin su da aka samu a ofishin masu zaman kansu da gidajen da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su ba. A makon da ya gabata, babban mai shari'a Mary Garland ya naɗa mai ba da shawara na musamman don bincika yiwuwar karya doka kan takardun bayanan da Biden ya yi. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Congo Felix Tshisekedi ya faɗa jiya Talata cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 bata cika alƙawalin da ta ɗauka na ficewa daga yankunan da ta ƙwace a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba. Yana mai zargin mayakan da karya yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar na janye sojojinta. Shugabannin yankin sun ƙulla wata yarjejeniya a cikin watan Nuwamba, inda ƙungiyar Chelsea ta ke son janyewa daga wurare da ta ƙwace a baya-bayan nan zuwa ranar 15 ga watan nan na Janairu, a wani ɓangare na ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin da ya raba aƙalla mutane 450,000 da muhallansu, tare da haddasa rikicin diflomasiya tsakanin Congo da makwabciyarta Rwanda. A farkon watan Janairu, wani rahoton leƙen asiri na cikin gida na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ba zai yiwu a tabbatar da janyewar ƙungiyar ta M23 daga wasu yankunan ba, saboda ci gaba da yunkurin Dakarun, kuma binciken ya nuna cewa ƙungiyar ta ƙwace wani sabon yanki a wasu wurare. Tshisekedi ya kuma zargi Rwanda da rura wutar rikicin ta hanyar marawa 'yan tawaye baya, zargin da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙwararren Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi, sai dai Rwanda ta musanta haka. Ƙungiyoyin fararen hula da dama ne suka yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Laraba a babban birnin lardin Goma domin nuna adawa da jinkirin da aka samu wajen aiwatar da janyewar ƙungiyar ta M23, duk da cewa hukumomin birnin ba su ba da izinin gudanar da wannan zanga-zanga ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kokarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a yankunan ƙasashen tafkin Chadi, dakarun ƙawancen ƙasashen yankin na ci gaba da zafafa kai hare-hare da gudanar da ayyukan sintiri a baki ɗayan yankin, lamarin da ya sa kimanin mayakan Boko Haram 70 suka miƙa wuya ga sojojin haɗakar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina.
Sojojin dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadin da ke shiya ta uku mayar kwata a munguno daga ɓangaren Najeriya sun yi wani fafatawa mai zafi da 'yan ta'addan da suka yi yunkurin kutsawa yankin munguno, inda bayan wani musayar wuta 'yan ta'addan suka ja da baya, yayin kuma da dakarun suka bi su, inda suka hallaka da dama daga cikinsu sannan suka tafo da makamansu. Kazalika, dakarun sun kuma ceto wasu yara guda 5 da 'yan ta'addan suka sace lokacin da yaran suke neman kirari. Sannan an samo sabbin babura kilar boxer guda 5 sabbi kar da 'yan ta'addan ke amfani da su a yankin tafkin Chadin. Bugu da ƙari, dakarun yankin tafkin Chadin kazalika sun kuma fafari wani farmakin Boko Haram a garin Kwatan Turare da ke kusa da Baga, inda bayan hallaka 'yan ta'addan, dakarun sun kuma samo makamai wato roka-roka da gurnet-gurnet da kuma bam-bam guda 7, jiragen ruwa da kuma harsasai. Take dai sojojin suka lalata waɗannan jiragen ruwa, ko da ke soja ɗaya ya rasa ransa daga ɓangaren dakarun. Daga ɓangaren jamhuriyar Nijar kuwa, Dakarin tafkin Chadi da ke shiya ta uku mai rikota a jihar Difa yayin da suke sintiri akan hanyar kara zuwa Difa sun cafke wasu abokan burmin ƴan ta'addan Boko Haram guda hudu dauke da lita 1000 na man fetur inda suke kokarin kawo ƴan ta'addan a wannan yanki. Sun dai boye manne a cikin wata mota kilar Jeep Toyota Highlander mai dauke da lambar jihar Yobe Nigeria. Sun kuma taso ne daga garin kan iyaka na mai nasarowa zuwa ga ƴan Boko Haram din a cikin tafkin Chadin. Kana sojin sun kuma samu tsabar kudin Nigeria kimanin naira 650 a hannun ƴan ta'addan. Kimanin mayakan Boko Haram guda 70 ne suka yi saranda yayin da kuma suka mika wuya ga dakarun tafkin Chadin a kasashen Kamaru da jamhuriyar Niger. Kamar yadda kakakin rundunar kawancen tafkin Chadin Laftanar Kanar Ademola Adegoke ya sanar. A Kanar Adegoke ya ce ana ɗaukar bayanan mayakan da suka yi saranda. Babban kwamandan dakarun kasashen yankin tafkin Chadin Manjo General AK Ibrahim ya mun ƙarin bayani.
Muna ganin su duk ɗaya ne Boko Haram da Iswa, don ba mutanen kirki ba ne, mutane ne masu yaudara, suna ce suna addini ba addini suke yi ba, yaudara suke yi, barayi su shiga ƙauye su ɗibi mata ɗauke musu dukiyansu, ai wannan ba addini ba ne. ƴan Boko Haram su fito, yanzu muna da mutane da suka mika wuya da mayaka da matansu da ma wanda suka kama kaman bayi su, yanzu yadda shekara 10 inda za su yake na haida sun ci, ya kamata su gane cewa ba su taɓa samun rinjaye ba, kuma ba inda ba mu a cikin lecture din nan, kuma muna nan muna operation. So ku gaya musu su fito, suna ji ma yanzu su fito da mu za mu ci gaba da operation.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kusan wata daya a gudanar da babban zaben Najeriya, jam'iyyar PDP a jihar Yobe ta rasa shugabarta ta mata. Wasu tsofaffin gwamnonin Arewa sun mai da martani ga zargin cewa suna goyon bayan takarar Atiku Abubakar ne saboda wata manufa. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Yobe ta rasa shugabar mata ta jam'iyyar Hajiya Hawwa Abubakar Abore, wadda ta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Hawwa Abore ta ce rashin adalci ne yasa ta ficewa daga jam'iyyar ta PDP, inda angulu ta koma gidanta na tsamiya.
Na bar jam'iyyar PDP yau saboda ba mutane ne masu adalci ba. Ba su da adalci, ba su da dattaku, naga dama ni kuma wannan jam'iyyar nake karambani ne ya kai ni, da naje na gani ba su da adalci kuma na sake tafiya na dawo gidana.
Dama kina da jam'iyyar APC ne kafin ki shiga PDP?
Ina jam'iyyar APC, a APC nake, dan wani abu kadan ya gifta a 2015 na zo PDP. To kuma na tsammayan da mutane ne wanda suke da adalci da girmama mutum da sanin darajar mutum. To da na zo kuma na ga samu ba haka bane, ba su san darajar mutane ba, ba sa girmama mutum. Na ce to ni ba ni iya wannan tafiya na hakura, na bar musu kujeran su na sita domin leader. Ni yau gani a APC Hajiya Hawwa Abore.
Yau wato Hajiya Hawwa abun mamaki, mataimakin shugaban jam'iyyar PDP nan fa na Arewa gaba daya, Alhaji Umar Iliya Damagun daga jihar Yobe yake, kuma kika bar jam'iyyar nan, abun yana zai ba mutane mamaki.
Eh to koda shine yake National chairman ma alal misali jam'iyyar PDP, in dai ba adalci ai harkan ba za ta sabu ba.
Nafi Hajiya Hawwa faɗa mana makomar jam'iyyar PDP a Arewa maso gabas, duk da daga nan suka tsira dan takarar shugaban kasar su Atiku Abubakar.
To su ma suna nan yanzu walagigi suke so rasa madafa, ba kudu ba, ba Arewa, ba gabar, ba yamma. Sai dai fatan da za mu yi mu dai a Najeriya, Allah ya ba mu zaman lafiya, amma maganar PDP yanzu a Najeriya ai babu ita. Kawai duk wannan sure-sure baya hana tafiya.
To sai dai kuma jam'iyyar ta PDP ta ce wannan sauya sheka bai girgiza ta ba, ta bakin kakakinta a jihar ta Yobe, Salisu Muhammad Baba.
Fitarta daga cikin jam'iyyar PDP ba son mu bane, amma fitanta kuma alkhairi ne, saboda tana tare da mu, amma kuma tana yi APC aiki. Mu mun san agent ce ta APC, saboda haka fitarta daga cikin APC, daga cikin PDP a yanzu, mu abun farin ciki ne a gare mu. Mun sha mu kama ta da wannan dalilan.
Mun kun kama ta, me yasa ba ku dau mataki ba sai da kuka ga ta yanke hukunci ta bar jam'iyyar?
To abin da yasa ba mu dau mataki ba, saboda kar mu dauki mataki a ce mun danna mata. Haƙƙin mata ya kamata gender equality a ba mata dama. To saboda wannan albarkacin ta ci, da kuma shi shugabanmu, jagoranmu na tafiyar nan, Ambassador Umar Iliya, da yake akwai kara na mutunci musamman tsakaninsu. Amma da ta fito take giya duniya cewa shi baya kyautata, bai san daraja wannan, wannan ƙarya take yi. Don wallahi a Yobe ba mutumin da yake kulawa da mutane a jam'iyyar PDP irin kamar Ambassador Umar Iliya da Mago, ba wai Yobe ba, gaba daya arewacin Najeriya ma gaba daya.
Fafutukar miƙa mulkin Najeriya ga bangaren kudancin kasar a wannan shekara ta 2023 ya haifar da rarrabuwar kan 'yan siyasar arewacin kasar, kamar yadda masu fashin bakin siyasa suka bayyana, inda kuma suka zargi wasu 'yan siyasa a yankin, musamman daga jam'iyyar adawa ta PDP da ta tsayar da Atiku Abubakar takarar shugaban kasa daga arewa, da cewa suna da wasu bukatu da manufofi na kashin kansu.
Ni sunana Alhaji Muhammad Gadaka, katkari memba ne na APC. Mu APC abinda muka yi a yau takara ta koma wannan karni, ko shi mai neman takara a PDP da shi muka yi abubuwan nan duka don a ba ƙasa zaman lafiya. Yau mun yi shekara takwas a nan arewa, mu ba mu da karɓa-karɓa, amma don mu samu zaman lafiya da haɗin kai, muka ba da wannan takarar a wannan shiyar. Kuma mu 'yan arewa dole ne mu tabbatar musu cewa muna tare da su, don su ma sun ba mu goyon baya wannan lokaci da muke nema mu ceto ƙasar daga cikin wannan yanayi da muka kamu a ciki.
To sai dai jigo a jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce ba haka zancen yake ba.
Ba ni da ɗan mukami, ba ni da kuɗi. Wallahi na ga mu kowa cewa ba ni sake an san mukamin siyasa ko in tsaya zaɓe har abada. Ni ina siyasa don ina shigo cikin na taimaka ma masu son taimakon talakawa. Iyaka abin da a ra'ayina kenan. Ina baƙin ciki in ga dan uwana talaka yana cikin wahala. Ko ina cewa dan uwana ko ni ma ko min halina, ina ganin cewa duk abin da ya shahe shi ya shahe ni, dan cikin su nake. Sahidu ta Allah na san yadda wani ke tashi tun da safe har magariba har isha'i da ya ansa bai ci abinci ba. Kuma na san haka ba wai labari yake bani ba. Saboda haka ni ba ina wannan ko koyon ba a tiku ba. Waziri dan ɗaya ne ma wani mukami, wallahi banda bukata, banda bukatar kuɗi, banda bukatar mukami, amma ni bukata ta Allah ya kawo mutum ka sauki. Ba mukami da nake nema, duk abin da Allah ka yi a siyasance a arzice duk Allah ya mini, kuma wallahi na gode. Amma abin da ɗaya ba ni ya bari in ga cewa talaka na wahala, saboda ta wahalar talaka ita ce wahala ta ce. Shi bai huta ba, ni ban huta ba. So har duk in za ka ga waya in ka ga menene kullum bisa neman taimako ake yi zuwa ga mutum. Amma in Allah ya samu muka samu gwamnati wanda ta taimaka mu talaka, bayan Allah ina ganin ma an rage mai nauyi. Shi sa hage nan nake farin cewa wannan tahiya ta mu tace don kai ce, ba ina yi don Atiku ba, ba ina yi don ina yi ne don ɗai na san ya cancanta, kuma na tabbatar da Ubangiji Allah zai taimaka masa mu taimaki talaka.
A ɗaya ɓangaren kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya mai da martani kan zargin da jam'iyyar APC ke yi a wajen gangamin yakin neman zaɓenta, na cewa jam'iyyar PDP ce ta haddasa matsalar rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya.
Me dora su wannan campaign din aiko? Me ba su nan mulkin wannan abin da matsayin hujjoji, shi ba su nan mulkin aiko? Sun yi shekara takwas, to aika ba da ansa.
Amma suna cewa ai tsari ne na shi ta'adi ana yinsa lokaci guda, gyaransa kuma yakan ɗau lokaci.
Shi ne ai da su ce to tun farkon na wajen kamfen da a yi shekara kamar 6-7 baya ya ce 'yan Najeriya ya fi sun yi barna ku ba mu mulkin ku kuma amana ku za mu mulkin amma kuma in mun hau din fa sai mun ga cewa abun mai sauki ne in mun ga da wuya ba za mu iya ba sun faɗa ka sai ka ce ku ba mu amana ku mu za mu iya an ba su amana shekara 8 sun magana tsaro sun magana rashawa duk abin da shi ne sun yi cewa mun yi duk an yadda ina ga sai ta eh gaskiya ne an yi din mun ga amana ku gyara mana an ga shekara 8 ana godiya sun ne ka tambaya kuma
ai suna cewa ku ne tushiyar wannan lalata al'amura
na yadda ai mun ga shi ne dan sun faɗa cewa idan mun hawo mun ga akwai wuya ba za mu iya ba sun faɗa sai suka ce ku ba mu amanar ikon ku ba mu nan ikon da kai ku muku tuta koya za mu gyara za mu iya ma da wannan karfin zuciyar wannan karfin imanin ma da nan gwanintar da wannan iya za mu aka ce fayin kai ku da sun ce a'a za mu gyara sai dai in ba wuya gyaran za mu gyara sai in barna ba wuya kaza ta ba ta da kaza kaza sai su ba da kaida to shi sai da magana yanzu amma ba su ba da kaida ba
kamar ba kwa jin rashin dadi idan suna maimaita irin wadancan lafaza misali
to yanzu ai magana shine ai sun ce dala ta kuma naira 120 ta naira da wajen 8 yanzu to me zan ce maka Buhari ya zanga zanga akan fetur akan yana na yako naira 80 yake zanga zanga shi ja zanga zangar kuma shi zama yanzu yana ana ga naira wajen 150 ko 100 fetur ko ayi zanga-zangar an ce a subsidy din nan tallafin kudin nan na abin nan nan sata ce wannan kudin da ba sake sata yanzu ana tallafi na wajen trillion wajen 6 saboda haka yanzu ai hukunci ya rage Najeriya
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Elhikaya sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
A gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Babban hassan sojin Amurka Mike Malley da takwaransa na Ukraine sun gana a wani sansanin soji da ke kudu maso gabashin Poland jiya Talata a tattaunawarsu ta farko fuska da fuska. Alama da ke nuni da cewa waɗannan ƙasashe biyu na ƙara samun haɗin kai da goyon bayan kare Ukraine daga mamayar da Rasha ta yi a natsuwan watanni 11. Male shugaban hafsan sojojin Amurka na Pentagon da babban jami'in soji na Ukraine Valery Zelensky sun tattauna na tsawon sa'o'i biyu a wurin da ba a bayyana ba a kusa da iyakar Ukraine da Poland. Manyan hafsoshin sojin biyu ba su taɓa haɗuwa ba amma sun sha tattaunawa tun bayan da sojojin Russia suka kutsa kai cikin Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Masu fafutuka a ƙasar Kamaru sun buƙaci samun ƙarin mata su shiga takarar neman kujerun majalisar dattijai kafin cikar wa'adin shiga takara na ranar 28 ga wannan wata na Janairu. Membobi 26 ne kawai na majalisar dattawan Kamaru mai kujeru 100 mata. Masu fafutuka na son ganin an ninka har su biyu. Mata masu fafutuka na ziyartar shugabannin jam'iyyar siyasa a arewacin Kamaru domin neman ƙarin wakilcin mata a majalisar dattijan ƙasar. Fadar White House ta fuskanci kakkausar suka a jiya Talata game da sanarwar da ta yi a ƙarshen mako cewa lauyoyi sun sake gano takardun sirri a gidan shugaban ƙasar karo na uku. Jami'an gwamnati sun jaddada cewa suna ba da haɗin kai ga masu bincike da kuma faɗa wa jama'a gaskiyar lamarin yayin da suke ci gaba da bambanta abin da suka yi dangane da lamarin da na tsohon shugaban ƙasar Donald Trump.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.